Baba Suda Sarkin Labari.
Wani matashi da ya je rabon fada, an yi zargin yayi alwashin rataye ɗaya daga cikin masu fadan har ma ya kwatanta jikin bishiya.
Sai na saka lata saman bishiya, sai na kama bishiya ina lilo.
Dubun wani matashi da ake zargin barawan awakin mutane ne, ta cika ci an kama shi. Lokacin da ya dadime wata kosasshiyar jar akuya buzurwa mai dogon gemu.
Eh, haka ne, da gaskiya ne, na sata babba ce, sai da ita za ka ban sani ba wallahi.
Matashiyar nan da aka yi zargin jagoran gungun mata ce masu zuwa wurin fati gayyar sodi suna ɗeba wayoyin mata masu rawar gwangwaso, har ma aka ba da belin ta a kotu. An yi zargin ta sake komawa wani gidan fatin ta yi musu mugun aikin.
Nada na zo na zauna, sai na ga bakin jaka babba din a bude, in duba ba karamar jaka din da kudin da waya a ciki.
Bayan rahoton hudubar juma'a, za mu karkare da kalmominmu na fada. Ku biyo mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran dinki ne ke muku sallamar, tare da fatan muna cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka amin. Kuma kamar kullum, za mu yi wa shirin mabudi ne da karatun labarai.
Gamayyar kungiyoyin al'umma a Kano, wato Civil Society Forum, ta musanta cewa ta aiki wa fadar gwamnatin Kano bukata a cire sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu daga kan mulki. Wata budaddiyar wasika da amintattun kungiyar shida suka aiki wa fadar gwamnan Kano ta rawaito cewa ba ta da hannu kan sanarwar da ta rinka zagayawa kafafen yada labarai, har ma da na sada zumunta tun a ranar 18 ga wannan watan, cewar sun roki gwamnan da ya cire Muhammadu Sunusu daga makaminsa. A nan kuma kotun shari'ar musulunci mai lamba biyu da ke zaman ta kofar kudu karkashin mai shari'a Halhalatul Huzai Zakariya ta daure wani mutum mai suna Hafizu Sani tsawon shekara daya ko zabin tare naira 10,000 tare da biyan ramakon kudi naira 422,500. An dai samu mutumin da laifin zaba cikin aminci na wasu kudade sama naira 600,000, inda gabanin zuwa gaban kotun ya bayar da wasu tun a wajen jami'an tsaro. Aliyu Wali daga sashin labarai.
To madalla, kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Saudar Shehu Inuwa za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda aka yi zargin wani matashi da yi wa wata mata kazafin yawon banza.
Za mu fara da saƙon Yohanes Maman Safiya, inda take cewa dan saurayi, gaskiya bai kamata ka bata mata suna ba, domin ba abu bane mai kyau. Allah ya kiyaye, amin. Sai saƙo na gaba da yake cewa ya kamata kotu ta hukunta wanda ya bata suna, domin ya zama izina ga mutane. Saƙo daga Muhammad Mela Sallari, shi ko wannan saƙon cewa yake, to jama'a, dan Allah muke sanin irin maganar da zamu dinga fada wa ƴan uwanmu. Saƙo daga Ismail baban Khadija Naibawa, hababawan Allah, ya za ka bata wa mata suna akan harkar siyasa? Allah ya bamu ikon iya bakin mu, amin. Sako daga Zubairu Kamis Kabo, za mu karkare da sakon Zilya Daina Hamza Wasai da yake cewa subhanallahi, bawan Allah mai ya kai ka bata wa mata suna, Allah ya shirye ka. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To an gaya da Saudat, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yanda wani matashi ya je rabon fada, aka kuma yi zargin yayi alwashin rataye ɗaya daga cikin masu fadan har ma ya kwatanta a jikin bishiya. Al'amarin dai ya faru ne a unguwar Sheka, a wata masayar abinci da matasa, musamman ƴan Adeda da Sau, suke mata sansani. Wasu su siya su ci, su tashi su koma kwalta. Wasu kuma bayan sun siya sun cika kundin nasu, sai su zauna su kama gada a yi ta faman musu ana lugudan lebe. Wasu ma zaman kare a karofi, ba rini ba matsa suke yi a wajen. Su ba su sai abincin ba sai kafirin musu da hayaniya. Kuma a cikin irin wannan hayaniyar da musunce, ta gamma wasu matasa biyu, har ta kai sun shiga baiwa hammatoci iska, suka fara kece raini. Kuma da ke dama sun riga sun koshi. Sai dan banye tsawo suka jima suna ta fafatawa, har ta kai wani ya je raba su. Kuma a kokarin raban nema ya zabi bangare, ya koma bayan ɗaya, suka tarawa ɗayan, har ma kuma bayan rigimar ta nisa, sai akai zargin ya ce to wallahi sai ma ya rataye wancan din har lahira bari da ya samu dama ko da dai azantawar su da jakada Abubakar Sabo ya ce shi fa ba ci ai zai rataye shi ba kawai dai ya samu wata doguwar tayar keke ne mai kwarin gaske ya kuma rataye wata jikin wata bishiya da ke wajen yana kwatantawa amma dai shi bai ce zai rataye shi ba
kuma ina zuwa ina ga taya kas ko sai na same ta na saka lata a saman bishiya sai na kama bishiya ina lilo ko magana ban tsaya ban cire nayin din sa ban cire kace sababu mai komai ba ko sai gaba yace je station yana tafiya ile yake mai magana a hankali sai yaji magana ile yace ila ni kake kawo haka ile yace na ga amma dan kaza kazan ka sai yace bare je station ya dawo wallahi ba ko magana lati sai ban cire zan yi ba
yanzu mai fatan ka gashi amzo ko
Allah annabi ya hakuri ya ci ni ne ana dole fun ya hakuri Allah da ba kuma ba
to da yake dai matashin an gurfanar da shi ne a gaban kotun magistrate mai lamba 51 karkashin mai shari'a magistrate Mustafa kuma gaban kotun ya musa zargin sai kotun ta ce to jami'in gidan ajiya da gyaran hali baban gida Sani da masu taimaka masa Nasir Ado da Mubarak Sani Karkarna su wuce da shi gidan ajiyar da gyaran hali zuwa ranar 7 ga watan 1 na sabuwar shekara a dawo kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114459 muna dakonku kuma kafin mu sauka daga layin kotun bari mu kalli yadda dubun wani matashi da ake zargin barawan awakin mutane ne ta cikacif aka dakume shi lokacin da ya dadime wata kosasshiyar jar akuya buzurwa mai dogon gemu ko da dai ya ce wai siyarwa zai yi kudin motar zuwa Maiduguri an aiko mar da sakon mutuwa
eh haka ne da gaskiya ne na sata
wace iri ce akuya
dace eh
za ta kai girman ya
babba ce sai da ita lahi
no za sai da ita
kai ban sani ba wallahi
dama ba kana dauka ba
a ba na dauka la ban taba ba
to ya kai ka dauka yanzu
wallahi tsautsayi ne yanzu ma kudin mota zan yi da ita Maiduguri zan je mata baban mu ce aka mun waya aka ce ta tara su shine zan je da Allah amin afwa in Allah ya yarda ba za a sake ba wallahi
to da yake shi wannan matashin ya amsa laifin nasa na zargin satar kosasshiyar jar akuyar sai kotun tace a dawo da shi ranar 8 ga watan 1 na sabuwar shekara mai kamawa domin ai masa hukunci tunda dai ya amsa laifin sa kuma shi din ma haka jami'an gidan ajiyar da gyaran hali suka wuce da shi kamar dai yadda jakadan labarin Abubakar Sabo ya rawaito daga kotun wanda kuma da haka ne muke fatan Allah Ubangiji ya shirya matasa dan haka ne ma za mu je masallacin Juma'a mu ƙara addu'a mai kwari ga matasan har ma da kawunan mu da ma dukkanin al'umma baki daya albashi kuma daga nan mu ji yadda jakada Abba Isa Muhammad ya yi mana guzurin rahoton hudubar Juma'ar
a wannan makon hudubar ta mai da hankali ne game da muhimmancin tarbiyya da kuma hanyoyin da ake bi wajen samar da ita kamar yadda babban limamin masallacin Abdullahi bin Abbas dake unguwar Sabon Titi a cikin ƙwaryar birnin Kano Malam Hassan Mikail Umar ya mana ƙarin aski jim kadan bayan idar da sallar Juma'ar
babu abin da zai saita al'umma ta zamto tana da madogara kuma tana kimanta junanta a duk wani abu da zai faru shine a samu tarbiyya ta gari to shi kuma wanda zai bada tarbiyya dole sai ya zamto shi ma yana da ita domin faqidu sha'ilahi yudi duk wanda ba shi da baya ba da shi ita kuma tarbiyya tana faruwa ne yayin da al'umma ta yadda cewa ubangijin da ya tsara mata halitta ya turo mata manzo da littafi kuma yace ga wannan rayuwa idan sun bi manzon nan za su samu sira to aiko tarbiyyar ta da manta ta gari yana kasa ga wannan bibiyar wannan abu
Malam Hassan Mikail Umar ya kuma bayyana wasu daga cikin halaye da dan adam yake kasancewa a cikin su tun yana karami
akwai hadisin sayyidina Umar wanda irar da ba tarbiyyar yara 7 guda 4 to 7 ta farko anan ake tsintar wannan halayya ta bera barna da yaro yake na lalata abu to wannan yana shekarun yarinta yayin da shiga 7 ta biyu zaka riske shi da abin da ya shafi mai tsalle-tsalle ya ga abu ya ce zai tsalle ya hau ya duro yana gama wannan ya shiga 7 ta uku zaka riske shi da halayya ita kuma anan ta me ta jaki domin a wannan lokacin idan namiji ne ya fara ji da shiwa shi ji saurayi ne da haka in ya to ko da a hanya zaka ga ya kame sai dai a goce masa amma shi ba zai goce ba zaka jaki ma yana da irin wannan yana ji da mai kasaita to balantana kuma mace zaka ita ma tana da wannan idan ta zo wucewa tana ji da mai matashiyar budurcin ta to ba ta kaucewa kowa sai dai a kauce mata sannan yanda je bakwai ta karshe zaka same shi da halayya ta kare shine yawo wannan kuma yawon nemo budurwa ne zaka inda miji ne yayi wanka ba inda za shi amma ya fito wani gurin duk inda ƴan mata suke zai je to haka zaman mace ce zaka tayi wanka ta fita ba biki ba suna amma ta tabunda ta ƴan maza su ga kwalliyarta to zaka kare shi ma yana da wannan yawon gurin nemo macen kare wannan shine halaye guda hudu da malaman tabi'a suka ce yara suna hawan su a lokacin da suke miƙe wasu zuwa girma
da fatan Allah ya samu amfana da hudubar jumar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Abba Isa Muhammad Baba Suda
to an gaida Abba kuma da yake mun je masallacin mun kuma ji yadda hudubar tawakkana wadda kuma muke fatan Allah Ubangiji ya samu amfane ta bari mu sabu zarce zuwa kotun shari'ar musulunci tunda dai muna layin islamar ko da dai ita wata matashiya Salma Ibrahim Dorayi mai shekaru 19 a duniya a iya cewa ba ta aiki da fadin hudubar juma'ar tunda dai a baya mun kawo muku labarin yadda aka yi zarginta da jagorantar gungun wasu mata suna yawo gidajen fati zuwan gayyar sodi suna dauke wayoyin mata ƴan biki lokacin da suka karkace suna tikar rawar gwangwaso har ma a bayan muka kawo muku yadda aka kama ta aka kuma kai ta kotu kotun kuma ta tura ta gidan gyaran hali na dan wani lokaci kadan daga baya kuma da aka sa ran ta samu gyaruwar halin sai aka sa ta a hannun beli tare da dage shari'ar ta ta zuwa watan Janairu na gobe amma wani abun mamakin da yake ƙara tabbatar da yuwar bata gyara halin nata ba sai gashi tana hannun belin an yi zargin ta sake komawa wani gidan fatin na daban inda ta kwalliyar kunshi ja da baki sai ka ce wata dangin amarya ashe ashe kaskace rabu mai jini ko kuma ce yar kunama duk wanda kika goka sai kin dalla masa domin dai ta gogi wata mata daga cikin dangin amaryar ta kuma dalla mata mugun harbin inda ta shiga gurin kidan DJ a wajen fatin kamar tana yin liki ashe da ta goge ta din ta zuge mata katuwar jaka ta kuma dauke mata karamar airpods din dake ciki mai dauke da tsaleliyar waya da kudade a ciki kuma abinka da kwararriya a harkar bayan ta kwashi albarkatun jakar sai ta cilla fankwanta wajen masu kidan dijan dan ta goga musu salalan tsiya
Nada na zo na zauna sai naga bakin jaka babba din a bude in duba ba karamar jaka din da kudin da waya a ciki masu dijan nan na tsigiya an zo an hurga musu jaka amma basu san me shi ba naje na samu masu dija sai suka dauko jaka suka bani na bude jaka ba kudi ba waya a ciki na tambaye sai suka ce su ma a kasanan suka zo suka samu to muna cikin haka sai gashi an kama ta taje ta ja jakar wata za ta bude ta dauki waya sai aka rike ta ina tafiya gurin kau waya na na fara gani a hannunta sai na karbo waya na ce ina kudi na sai ta ce min kudi na jaka ayi hakuri ta bana kudina ga kudina jaka to su kuma wanda suka rike ta sai suka ce ba za su barta ba kawai tunda ba yanzu ta fara ba gara kawo ta gurin hukuma
to wannan matashiya dai Salma Ibrahim Dorayi mun ishe ta har ga dirin din kotu lokacin da take karkashin kulawar jami'in gidan ajiya da gyaran hali Abdu Mu'az dan Hajiya amma sai ta ki magana to da yake dai an gurfanar da ita ne a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu karkashin mai shari'a Ibrahim Sarkiola inda aka karanta mata tuhumar sai ta amsa sake ba kaidi tace ta koma wani gidan bikin ta kuma sake daukan wasu wayoyin har ma da kudade dan haka ne mai shari'ar yace ta je gidan ajiya da gyaran hali ta zauna har sai ranar 27 ga watan 2 na sabuwar shekara a dawo da ita a hannu guda kuma ta sake dawowa ranar 16 ga watan 1 domin ta ci gaba da fuskantar tsohuwar tuhumar da ake mata to labarin dai mun saka muku shi a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai dan haka ne ma jakada mutawakkil Alhassan Muhammad ya leka mana shafin
da sakon malam Shamsuddin Rabi manzo zamu fara inda yake cewa da alama bata ji horon da aka yi mata ba a baya wataƙila tana sha'awar cin gabza ne sosai a gidan dan kandi ya kamata mahukunta su dauki da tsaurin mataki akan ta yadda zai zama izina ga wasu masu hali irin nata sako daga Mustafa Yunus Khalid Dangoro Abdullahi Miko Sale kuwa cewa yake tofa Allah ya shirye ta ya kuma shirye mu baki daya ya samu fi karfin zuciyar mu amin aladaftar da ita a bata sana'a a kuma nema mata miji sako daga Muhammad mai tarazu Yazu. Wannan sakon kuwa cewa yake ni dai a ra'ayina ayi mata addu'a kawai Allah yayi mata amin daga Ahmed dan Bici. Ibrahim Husaini mai leda kuwa cewa yayi amma fa baiwar Allah kin kai mai taurin kai an yi berin ki kuma ki ƙara aikata wani laifin to jiki dai magai bisa yanayi na lokaci zamu tsaya da karanto ra'ayoyin naku waɗanda lokacin bai bamu damar karanto nasu ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ala FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyin ku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalafmkano.com dan ku saurari shirin kacokan baki daya ko kuma ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya kuma kafin mu je ga kalmomin mu na fada bari mu dan yi dogon zango zuwa ƙauyen yan kamaye dake karamar hukumar Tsanyawa inda aka zargi wani tajirin ƙauye da cewa yana bata kananan yara amma saboda kudin sa sai a rurrufa a kyale zancan inda a wannan karan aka kai shi kotu da zargin bata wata karamar yarinya har ma jim kadan bayan fitowa daga kotun Jakada Nasir Khalid Abubakar ya zanta da mahaifin yarinyar
yanzu dai alkali ya ce zai mai da file din ministry binda ministry suka tabbatar mashi to alkali ya ce da shi zai aiki idan tura mu zai shari'a court kuma tura mu zai haya court dan nemo yarinyar haƙinta zai tura muna roƙon kotu ta nemo wa yarinyar haƙinta muke so
To duk wani kokari dai da aka yi dan jin ta bakin wannan mai kudin kauye da ake zargi Alhaji Haya ɗan Kamaye ya ki magantuwa to da yake ya musa wannan zargi a gaban kotun ta magistrate dake Zangero sai mai shari'a ya dage shari'ar zuwa ranar 27 ga wannan wata domin ci gaba kamar dai yadda Jakada Nasir Khalid Abubakar ya rawaito daga kotun kuma duba da muna cikin lokaci na sanyi yasa likitoci irin su shugaban asibitin kashi na Dala Dr. Nuhu Saluhu Muhammad a yayin bikin cikar asibitin shekaru 60 da kafuwa yake cewa mutane ai taka tsantsan wajen amfani da wuta don kauce wa tashin gobarar tunda dai shi ma addinin musulunci ya nuna haka
a lokacin sanyi mutane sukan shigo da wuta a kunna wuta ko na show ko na wani abu dai haka lallai shawarar da zamu bayar wanda ya zo daidai da abin da addinin musulunci ke cewa lallai a kashe wutan nan kafin a kwanta domin in aka riga a kwanta ba a san me zai faru ba shine babban ainihin shawarar da zamu bayar kamar yadda aka bayar a da can a cikin addinin musulunci a matsayin mu na musulmai duk abin da za a yi farkon abu akan so a sa Allah gaba dalilin da yasa kenan muka nemi ainihin mu fara wannan taro da zuwa masallaci mu nemi addu'a mu nemi tabarruki daga Allah
to muna fatan Allah sa mutane su yi taka tsantsan din kuma da haka za mu je ga kalmomin mu na fada tare da Jakada Abubakar Sabo
a wannan lokaci za mu duba ne akan kalmar kurufai ko mai kalmar ta kurufai take nufi mun tuntubi da katin sharada Alhaji Ilyas Ma'ad sharada wanda shine ya mana cikakken bayanin ma'anar kalmar
kurufai takalmi ne na fata wanda badukan mu na da can suke hada shi kuma ana yin sa ne musamman domin hawan doki zaka ga mahaya doki sun sa kurufai takalmin na fata fatar kuma tsawon fatar ya kawo har zuwa wajen guyuwa a wancan zamanin akwai surkuki na kaya da shaurin su ba a fili haka za a hau doki a shiga cikin surkukin kaya da sauran gurare to wannan fatar da ta zo har guyuwa tana hana sukan kaya ko kuma wani abu ya soki mutum ko ya karci mutum a yanzu kuma zaka ga an yi masa ado iri-iri kalmun an kawo shi har guyuwa yanzu saboda zamani ma ba na fata kadi ake ba ana yi na yadi ai masa ado mai kyau
da fatan za a biyo mu wani makon dan jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada Abakar Sabo Baba Suda
to me sauraro da yake juma'a take mun riga mun je masallaci mun ji rahoton hudubar juma'ar har ma gabanin sa mun saurari rahotanni iri-iri da ma bayan sa Bari shirin yayi turjiya da zamiya a kofar fadan sai kuma litinin idan Allah ya kai mu a madadin Nafi Salisu da taimakon Bahari Isa har ma da Aminu Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum